Sa na murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49 masarar ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da Lord Daniya da tashar mu tafi Africa akan mita 102.5 zango FM a Benin Yamai a Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a bihausa.com ko ko sashenhausa.com Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toroni daga nan birnin Washington DC tare da Zahara Ofagi da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 20 ga watan Disamba na shekarar 2018 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su zamu fara ne da kanun labarai
ba tare da cikakken bayani akan abin da ya kai ga ayyana samun nasara akan mayakan kungiyar ISIS dake Syria Fadar White House ta kare ikirarin da kuma matakin fara dawo da sojojin Amurka dake kasar ta Syria. Wata kotun tarayya Amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba Trump dake neman hana bada mafaka ga bakin haure dake gujewa tashin hankali a kasashen su ko na kungiyoyin bata gari. Gwamnatin shugaba Trump na ƙara sanya takunkumi akan jami'an Rasha da wasu hukumomin ƙasar akan batun katsalandan da ake zargin ƙasar ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 da kuma abin da ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta kira miyagun ayyuka.
Madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa kungiyoyin da ke yaki da bauta sun gudanar da taron ƙasa da ƙasa a Yamai babban birnin jamhuriyar Niger.
Burin da muke son mutum ma sai ke mu dukan mu kasashen Sahel da kasance dukan bibi guda ne muke wanda zamu kiyaye harkar bauta.
Muna tafiya da ƙarin bayani. A kasar Ghana kuwa za ku ji cewa shugaba Akufo-Addo yayi wata ganawa ta musamman a fadar shi dake Accra da ƴan jaridan kasar. Bayan haka kuma muna tafiya da shirin lafiyar uwar jiki amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum ba tare da bada cikakken bayani akan abin da ya kai ga ayyana samun nasara akan ayyukan kungiyar ISIS dake Syria Fadar White House ta kare ikirarin da kuma matakin fara dawo da sojojin Amurka dake kasar ta Syria da yaki ya daidaita gida wannan sanarwar ta ba wasu jami'an tsaro da jami'an diplomasiya da ma 'yan majalisar dokokin kasar mamaki a shafin Twitter shugaba Donald Trump suka fara ganin ta ajiya Laraba da safe mun sami nasarar magance 'yan ISIS a Syria abinda shugaban ya rubuta kenan a shafin sa na Twitter wannan sanarwar ta kai ga jefa alamar tambayoyi da suka tilasta wa jami'an fadar White House da na ma'aikatar tsaron Pentagon yin bayani akan sakon na shugaban. Amurka ta fara maido da dakarunta gida a yayin da kasar ta shiga wani sabon babi na yaki da 'yan ta'adda. A cewar sakatariyar yada labaran White House Sarah Sanders ta kara da cewa samun nasara akan 'yan ISIS baya nufin yakin da sojojin hadaka ke yi a Syria ya kare bane. Wata kotun tarayya Amurka ta yi fatali da yawanci manufofin gwamnatin shugaba Trump dake neman hana bada mafaka ga bakin haure dake gujewa tashin hankali a kasashen su ko na kungiyoyin bata gari. A watan Yunin da ya gabata, tsohon babban alkalin kasar Jeff Sessions ya shiga batun wata mata 'yar kasar El Salvador da ake kira AB da aka hana ta samun mafaka a matsayi mai fuskantar tashin hankalin cikin gida. Aka kuma ba da umarnin janye takardunta ba tare da bata lokaci ba, abin da ya sa jami'an ba da mafakar su hana bakin gaba daya. Damar bayyana fargabarsu game da komawa kasarsu idan ikirarinsu na neman mafaka bisa tashin hankalin cikin gida ne ko mai alaka da kungiyoyin bata gari. Alkalin kotun gundumar Emmett Sullivan ya saka dokar ta dindindin akan umarnin da Session ya bayar akan cewar ta saba dokar kasa baki tsaya. Bisa dokar Amurka, sabbin bakin da suka shiga kasar dake nuna fargabar komawa kasar su dole ne a basu damar bincike da tambayoyi don tabbatar da dalilin tsoron su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Trump na ƙara sanya takunkumi akan jami'an Russia da wasu hukumomin ƙasar akan batun katse London da ake zargin ƙasar ta Russia ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016 da kuma abin da ma'aikatar Baitul Malam Amurka ta kira miyagun ayyuka. Ayyukan sun hada da zargin yunkurin kashe tsohon jami'an liƙan asirin Russia da diyarsa a Burtaniya ta hanyar sa musu guba. Amurka za ta ci gaba da aiki da kasashen kawayenta wajen daukar matakin haɗin gwiwa don dakile da kuma kare ci gaban miyagun ayyukan Russia da wakilanta da kuma hukumomin leƙen asirinta, a cewar sakataren Baitul Malam Amurka Stephen Mnuchin. Cikin waɗanda aka sanya wa takunkumin har da jami'an leƙen asirin soja guda 15 da wasu kamfanonin gwamnatin ƙasar guda 4, ciki har da wata cibiyar binciken yanar gizo ta ƙasar. Batun haƙƙoƙin jama'a a Koriya ta Arewa na zama gaba da gaba a matsayin batu na baya-baya da ke kawo baraka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa, a yayin da suka tsagaita wajen tattaunawarsu da dakatar da shirin makaman nukiliya. Yawancin lokuta ana yin Allah wadai da Koriya ta Arewa saboda ita ce mai maki a baya-baya wajen kare haƙƙoƙin bil'adama a duniya, a cewar wani rahoto na shekarar 2017. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira saba haƙƙoƙin masu muni, amma Koriya ta Arewa ta yi watsi da waɗannan zargi. Tana mai kiransu wata dabara ta gurɓata tsarin siyasa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ɗago batun saba haƙƙoƙin ko da Koriya ta Arewa a lokacin da suka gana da shugaba Kim a taron ƙolin da suka yi a Singapore a watan Yuni, kuma Kim ya yi magana sosai. Amma an caccaki Trump akan ya gaza wajen cimma cikakkiyar yarjejeniyar kare haƙƙoƙin jama'a, sanarwar da shugabannin biyu suka rattabawa hannu a wataran kolin.
A gaida Zahra Ufadi, labaru da ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni, kuma za mu soma ne daga jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin da ke yaki da bauta suka gudanar da wani taron kwanaki uku domin nazarin gudanarwa da za su bayar wajen yaki da ta'addanci da bauta a yankin Sahel, sakamakon lura da cewa za ta yiwa masu tayar da kayar baya na amfani da mutanen da ake bautawa domin kai har-hare. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimun Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kwararru daga jami'o'in ƙasashen Mali, Burkina Faso, Mauritania, Chad, Niger da tsibirin Ilmoris da jami'ar Birmingham ta ƙasar Ingila da dai gefe jami'an kare haƙƙin ɗan adam ne yake halartar wannan taro da ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta ta shirya da nufin zakulo sabbin hanyoyin tunkarar wannan matsala da ke zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. Malam Ali Buzu shine magatakardan wannan kungiya.
Son muke duk mu samu strategy guda ta kokowa ya kasance duk kasashe na Sahel mu san combatin mu guda ne tare da masana university da mu duka activists. Burin da muke son mu cimma sai ke mu dukan mu kasashen Sahel ya kasance dukan mu bibi guda ne muke wanda zamu kiyaye harkar bauta.
Bayanan da aka ji daga bakin wasu mahalartan da suka taba tsintar kansu cikin halin bauta da kuma mahawarorin da suka biyo bayan baje wannan maudu'i akan teburin taro sun bada damar gano ainihin tushen abubuwan da ke sanya harkar bauta ci gaba da tiljewa matakan yaƙi da wannan haramtacciyar ɗabi'a. Dalili kenan da dambaji son Allah jami'i a kwamitin ƙasa mai yaƙi da safarar bil'adama ke cewa
waɗanda ga yin abin yau ba mutane ne ƙanana ba, a mutane ne waɗanda adda abin hannunsu, mutane ne waɗanda ma a su haɗi a jiya. To kage rayuwar wannan abin ba abu ne wanda za a yi magaraji ba in za a kokowa da shi, abu ne sai an tsaya an yi aiki da ilimi, an ɗauka mai duk kuki da ya kamata ɗauka, kuma shi zamanto an waye ma mutane kai da ciya su komo da rikan wannan abubuwan.
A sakamakon lura da kwaruwar wasu abubuwan da ke ƙara ƙarfafa wa ayyukan ta'addanci gwiwa a yankin Sahel, yasa taron na birnin ya mai tunanin kafa wata haɗin gwiwar da suke kira Jesenk Exclavagism da nufin bada gudunmuwa a wannan yaki. Inji sakataren Timidriya.
Ga iyakokin garurukan nan, za ku gani mutanen da ake doka su koma kamikaze ko terrorist ko mutanen da ke da kirtansu, ya kamata a san su wane ne. Shi ba wadibin yake mai shi shine Ubangijin shi. Kenan abinda Ubangijin shi yake mai shine zai. Kenan shi in ma an tamshi ka kai ka mutu yau, kawa ka shiga da janna ta hiya yake zo ya kashe kanshi. Dok abubuwa ne wanda mu ma shi ya kawo mun kai krayen Jesenk Sahel wanda ke kiyaye harkar bauta. Addini da kanshi ma ce ba ka da incin kashe mutum tunda ba kai ba ka samu sharai. Ba yiwa a kiyaye terrorism ba a kiyaye harkar bauta ba.
A ƙarshen wannan taro da ke kammala a yammacin yau Alhamis, wakilan ƙasashen da ke halartar wannan taro na yaƙi da bauta za su fitar da wata sanarwa mai dauke da abin da ake yi wa lakabi da shawarwarin birnin Yamai. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma sai mu leka kasar Ghana, inda za ku ji cewa shugaba Akufo-Addo ya yi wata ganawa ta musamman karo na uku kenan a cikin wannan shekara tare da 'yan jaridan kasar baki daya, domin ya bayyana wa al'ummar kasar Ghana kokarin da yake wajen yi wa kasa ayyuka. Wakilin muryar Amurka a Accra, Redwan Abbas, ya aika muna da wannan karin bayani.
Wannan shine karo na uku da shugaban ya sadu da 'yan jarida tun da ya kama ragamar mulki, kuma wata dama ce ga shugaban ya bayyana wa 'yan Ghana irin riko da yake yi wa kasar watanni 12 da suka wuce. A cikin wasu abubuwa, shugaban ya tabu maganar galamse, wato haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya da shirin rabon magunguna ta jiragen sama, wanda ya jawo takaddama tun ba ma daga 'yan adawa ba, da rushewar bankuna bakwai, da shirin manyan karantun sakandare na gwamnati kyauta da yake kare magana jiragen sama na rabon magunguna na kuɗi dalar miliyan 15. Shugaban ya farma babban jam'iyyar adawa NDC da ke sukan shirin, ya ce ya gwammaci rabon magunguna da jiragen samar zuwa ga mutane fiye da zuba jari a zabbin da aka ce sun tashi zuwa Burkina Faso har yanzu ba su dawo ba.
Decrease wastage in the system. Guarantee health access for more than 14 million.
Jirgin rabon maganin zai ceto rayuka, ya rage barna a tsarinmu, tare da damar samun magani ga jama'a sama da miliyan 40 fadin kasar, ya kuma dauki mutane 200 aiki. Ba za a tafiyar da wannan shirin daga kudin jama'a ba. Nauyinsa zai dogara ne akan kamfanoni masu zaman kansu. Na gwammaci wannan shirin na rabon magunguna da jiragen sama akan zabbid da sun ka tashi zuwa Burkina Faso ba su dawo ba, da aka yi masa tambaya kamar haka.
I would want you to give me your assessment performance.
Shugaban kasa, ina son ka bayyana min kokarinka da na ministan ka dangane da ma'aikatar ministan aikin sun kifi. Sai ya ce,
the performance of the fisheries
ne. Kokarin ministan su a yi ta na namijin kokari, masunta kamar sauran mutane na bukatar wadda zai canza musu halin da suke ciki. Kuma sun samu minista da ke kokarin farfado da wannan fage ta samar musu kayan aiki. Abinda ake bukata a yi aiki da shi ministar ke yi, domin irin yadda take kokartawa wurin farfado da ragowar mu na kifi a ruwayenmu. Sai dai manyan 'yan jarida irin su Sule Ibrahim, daraktar kungiyar 'yan jaridar Afirka ta Yamma, ya ce wannan ne arangamar shugaban kasa da 'yan jaridar da bai kayatar ko kankani ba. A ganin wannan dan jaridar ma ana bukatar yin gyara nan gaba. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas daga Accra, Ghana. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan cutar kenda. Kenda da cuta ce da ke kama hanyoyin numfashi wanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa. Sa'annan kuma cuta ce da take iya kama duk wanda bai yi rigakafi ba ko kuma wanda bai taɓa yin rigakafin cutar ba. Amma dai cutar ta fi yawa a tsakanin yara, kuma a wasu lokutan ƙuraje sukan feso su mamaye jikin yaro. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizaniye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkan mu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar bakon dauro ko kuma kyanda?
To, bakon dauro ko kyanda a wani wurin kuma sukan kira ta sharatuwa. Wannan yana daga cikin cututtukan da ƙwayoyin jinsin virus suke kawowa, wanda kuma tana yaduwa cikin al'umma musamman yara, kuma tana daga cikin cutar da ake yi wa rigakafi na yara.
To likita, ko menene mai ke kawo wannan cuta ta kyanda ko kuma bakon dauro?
To, wasu ƙwayoyin cuta ne nau'in virus ake kiransu measles virus, su ne ke kawo wannan cuta. Yawanci ta kan zo ne da za ta fara da zazzabi, zazzabin nan yana iya zama mai tsanani sosai. Ta fi kama yara musamman 'yan ƙasa da shekara 5. Bayan zazzabi sai mura, sai idanu su yi ja kafin kuraje su fara fitowa a mafi yawancin lokaci. Akan samu lokacin da kurajen na iya fitowa lokacin da zazzabin ya yi tsanani. Wani lokacin kuma a ranar da zazzabin ya dan sauka, a ran nan kurajen suka fito. Kurajen yawanci sukan fara fitowa ta kane ko ta bayan kunne ko ta goshi. Sannan kuma basa jan ruwa, mafi yawanci ba sa yin kaikai, amma akan samu lokacin da za su yi yin kaikai. Idan suka fito da ka, sai su yi ƙasa, sai su shafi jiki da hannu da sauransu.
To likita, a bayaninka kana ta jaddada tafi barazanar kama yara 'yan ƙasa da shekara 5. To shin akwai manyan da suke yin wannan cutar?
Za a iya samun babba da yake da wannan cutar idan ya kasance bai yi ba yana yaro, ko kuma ba ya masa allurar rigakafi ba, ko kuma ya kasance yana da wani dalili da ya sa garkuwar jikin shi ta yi ƙasa, musamman mace mai juna biyu, ko kuma yana kan wani magani ko kuma wata rashin lafiya da za ta iya sawa garkuwar jikin shi ta zama ta yi rauni. To waɗannan ma za su iya samun wannan cuta ta measles.
To likita, kenan akwai yiwuwar cewa idan mutum bai yi rigakafi ba, in kuma garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi, akwai yiwuwar cewa ko bari ko baji ma sai ya yi cutar bakon dauro?
Lallai akwai yiwuwar cewa zai iya, idan ya haɗu da mai ita zai iya ɗaukar cutar, zai yi ta kuma.
Banda kuraje da kai magana sukan fiso da kuma zazzabi, shin akwai wata alama da take nuna musamman ma a jikin yaran tunda su suka fi barazanar kamuwa da cutar?
Akwai mura da ne bayani, sannan kuma bakinsu yakan yi ja, akan samu wasu ɗan fararen kamar ɗan ƙuri a saman dasashinsu a cikin bakin. A wani lokacin saboda tsananin zazzabin suna iya samun jijjiga, wato convulsion, sukan iya samun matsala su kasa cin abinci, saboda makogwaron shi ma yana iya yin ja ya zama yana da ciwo. Tana iya kawo gudawa, sannan kuma suna iya samun abin da ake cewa pneumonia, wato ya kasance ko ita kanta ƙwayar cutar ta shiga cikin huhu ta kawo matsala, ko kuma ta buɗe hanyar da wasu ƙwayoyin cututtukan za su iya taɓa huhun su kawo ciwon pneumonia.
Kamar tsawon wani lokaci cutar bakon dauro take yi kafin ta bayyana?
Wani lokaci mai dauke da ƙwayar cutar kafin kwana uku kafin kurajen nan su nuna kansu yana iya yada ta, tana tare da shi ba a sani ba. Sannan idan aka dauka mutum zai iya yin kwana kusan 7 tare da ƙwayoyin cutar kafin zazzabin da alamun su nuna, mafi yawanci tsakanin kwana 3 zuwa 7, amma akan iya samun wasu ƙasa da haka ko kuma zuwa kwana 10.
Kamar wasu irin illoli ce cutar ke haifarwa idan ba a dauki mataki ba?
To, kafin a fara yin allurar rigakafi sosai-sosai, a wannan lokaci aka fi ganin matsalolin da ke tattare da wannan cuta. Tana iya bata idanun yaro ya kasance ya samu matsala baya gani, tana iya taba kwakwalwa, abinda ake cewa measles encephalitis, suna iya samun wannan matsala. Sannan tana iya kawo matsala a su huhu da muka yi bayani. Sannan akwai wadda ake cewa black measles, wadda take sa su zubar da jini ya kasance jini a cikin kurajen da fata da sauransu. Wannan tana da illa matuka, tana daga cikin wanda tafi kashe yaran da suke da wannan kyanda.
To kenan kyanda kan haifar da matsala ta dindindin kenan, ko kuma akwai yiwuwar cewa ko ta yi tsanani, kwakwalwarsa ta tafi koya makance yakan zo ya rika gani daga baya, ko kuma ita matsalar da take haifarwa har da na dindindin?
Mafi yawanci idan ta haifar da irin matsaloli da suka shafi idanu, mafi yawanci yakan zama dindindin. Akwai yan kadan wanda ana iya daukar wasu matakai kuma insha Allah samu saukin wannan, amma mafi yawancin idan sun samu irin wannan matsalar gaskiya takan zama matsala ce ta dindindin.
Tunda wannan cutar dai akan yi rigakafin ta, kamar da wani lokaci ne ake rigakafin cutar bakon dauro?
Ya danganta. Misali dai a nan Najeriya yawanci daga wata tara a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi, a wata tara ake ba yara allurar rigakafi, amma akwai rahotanni da aka ga cewa yara sun samu kyanda suna kasa da wata taran nan, musamman a lokacin da ake annobata. Amma dai a kaidance abinda ake a dokance a kasan mu, karfi a yaron da yayi wata tara ake ba shi allurar rigakafin measles.
Duk da manya ma suna da barazanar kamuwa da cutar, su kuma manya kamar waɗanda ba a ba su allurar ba suna yara, su ma za su iya karban allurar rigakafin cutar bakon dauro?
Gaskiya in ka tabbatar ba kai kyanda ba, kuma ba a baka allurar ba, ka je a baka, saboda baka sani ba ko za ka hada ita.
To likita, yaya ma ya kamata a yi jinyar yaron da yake dauke da wannan cuta ta bakon dauro, tunda cuta ce wanda zai iya yada ta ga sauran yara har ma da manya, musamman ma idan ba su karbi allurar rigakafi ba?
Zai iya yada ta tari, ta atishawa, ko yana kuka, ko ya zubar da yawu da sauransu. Sannan in yi tarin nan da sauransu zai shiga cikin iska. Idan sauran yan uwan shi sun samu allurar rigakafi, to da sauki. Amma idan ya kasance ba su samu allurar rigakafi ba, to ya kamata a dan nisanta da shi, a je asibiti, asibiti za su dauki matakin da ya kamata. Amma mace mai juna biyu da wanda yake akan magungunan da suke iya rage karfin garkuwar jiki, to waɗannan su nesa da mai cutar kyanda.
To kamar yadda muka yi magana akan cutar yellow fever, wanda Hausa suke alakanta ta da shawara, wanda cuta ce da take yawan kisa ko kuma kaso mai tsoka daga cikin waɗanda suka kamu da cutar suna rasa ransu, yaya ita kuma wannan cuta ta bakon dauro ko kuma kyanda?
To kafin lokacin da aka fara kokarin yi wa yara da dama allurar rigakafin nan, kyanda tana daga cikin abubuwan da suke kashe yara sosai sosai. Tana daga cikin cutar da ke kawo tamuwa a yara, saboda na daya a lokacin da suke cikin wannan ciwon da wuya su ci abinci, sannan bayan ciwon nan sukan samu gudawa da sauran cututtuka daga wannan kyanda, abinda a turanci ake cewa post measles debility. Waɗannan yakan sa su samu matsaloli da yawa, yana rage garkuwar jiki, yadda har irin cuta ta tarin TB da sauransu ta fi shiga yaron da ya samu kyanda akan yaron da bai same ta ba. Amma bayan an dan samu lokaci ana yin allurar rigakafin nan, zaka ga bincike ya tabbatar da cewa an samu saukin ta'azzarar cutar kyanda a yara.
To likita, idan muka dawo ga nan kasar mu Najeriya, ta yaya zamu kwatanta yawan yara ko da manyan da ma suke kamuwa da cutar bakon dauro?
A shekara ta 1996 zuwa da 7 an yi wani annoba a Kano, lokacin da aka yi ta kyanda da sankarau da kwalara din. A wannan lokaci an ga matsala sosai yaran da suka samu kyandan nan. Bayan nan an dan samu wasu annoba daya can haka dai, kuma za a iya cewa an samu saukin annobar measles nan, wato kyanda. Har yanzu ana samu, sai dai bata kai tsananin ta wacan ba da aka samu ba. Ana iya alakanta shi da cewar wala Allah yawan waɗanda ake wa allurar rigakafin sun karu, shi yasa yana daga cikin dalilan da yasa wala an dan samu nasara wurin rage ta'azzara da kaifin cutar da ake gani.
Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga amsa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan yace, assalamu alaikum, ina so a tambaya min likita me ke kawo makero. Naga wasu mutane idan ya fitowa yaransu sukan caccaki wurin da allura, hakan yana da kyau? Kuma menene maganin sa a likitance? Daga Alhaji Mele Yusufari, jahar Yobe.
To makero ko da turanci akan kira shi ringworm, wasu kwayoyin cuta ne da suke kawo wannan matsala. sannan babu cewa a cancaki wurin nan akwai magunguna kala-kala kuma masu sauki sai dai akan dauki lokacin ayi amfani da shi kuma ana warkewa babban matsalar da ake samu shine idan mutum yayi amfani da maganin nan aka samu sauki bai gama mutuwa ba sai ya tsaye da magani to idan aka tsaye da magani bacin ba su gama mutuwa ba zai dawo saboda yan kwayoyin cutar nan ido baya ganin su kuma za su ci gaba da hayayyafa kuma zai dawo saboda haka idan aka je asibiti za a akwai magunguna kala-kala da za a bayar amma mafi a ala shine mutum ya tabbatar yana amfani da maganin nan kuma na tsawon lokacin da aka deba masa
ta masha Allah masu sauraron mu duka-duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an je kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri
Dr. Lawan Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC agogo mu anan yana cewa karfe 10:25 wato karfe 4:25 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Sabonmu na farko a yau ya fito ne daga Bala Muhammad Dambam garkuwar kungiyar muryar Talaka a reshen jihar Bauchi inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa a yau na shiga fili ne domin in yi tsokaci akan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya dauka na janye dakarunsa daga kasar Syria to shugaba Trump hakan da kai mu a ganin mu ya fi nono fari domin kuwa rashin amfanin dakarun nan naka a Syria Ya fi amfanin su yawa don haka Allah ya raka taki gona. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shamsu Habibu Azare a jihar Bauchi inda shi kuma ya ce Salamu muryar Amurka. A yau ina so ku bani dama don nayi tsokaci akan ihun da wasu daga cikin majalisun dokokin Najeriya suka yi wa shugaba Baba Buhari a yayin da yake gabatar musu da kasafin kuɗin shekarar baki. Hakika wannan ihu da 'yan majalisun suka yi wa shugaba Baba Buhari ba komai yake nuni ba illa rashin kishin kasar da ke zukatan 'yan majalisun domin kuwa duk dan majalisar da ke kaunar Talaka da ci gaban kasar mu Najeriya to ba zai tozarta shugaba Baba Buhari ba a idanun duniya ga kuma sakanni daga Yahaya Azare tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare a jihar Bauchi inda su kuma suka ce muna kira ga hukumar zaben kasar Togo da su gaskiya da adalci wajen fitar da sakamakon zaben ƴan majalisu da ke gudanarwa a kasar domin kaucewa abin da zai tada hankali a ƴan kasar
to madalla a gaida Hadiza Kiyar yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice kafin mu yi sallama da ku
ba tare da cikakken bayani akan abin da ya kai ga ayyana samun nasara akan ayyukan akan mayakan kungiyar ISIS dake Syria Fadar White House ta kare ikirarin da kuma matakin fara dawo da sojojin Amurka dake kasar ta Syria da yaki ya daidaita yaki na daidaita gida Wata kotun tarayya Amurka ta yi fatali da yawancin manufofin gwamnatin shugaba Trump da ke neman hana ba da mafaka ga bakin haure da ke gujewa tashin hankali a kasashensu ko na kungiyoyin bata gari. Gwamnatin shugaba Trump na kara sanya takunkumi akan jami'an Rasha da wasu hukumomin kasar akan batun katsalandan da ake yi da zargin zaben Amurka na shekarar 2016.
Da takaitar labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo da shirin na karfe 9:30 na dare dauke da shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin Zahra'u Fage ta ni gabatar da shirin da kuma Jili da ta hada shirin da bada umarni sai injin namu Kirtatin Yanaku Abdul Aziz Adidi Toro ke cewa mu ne lafiya yanzu kuma ga shirin na gaba yau da gobe